بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwan mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren talata, daren 13 ga watan Ramadan, hijira na da 444, wanda ya dace da 4 ga watan April, ko kuma 3 ne ga watan April, ko yau 3 ga watan April miladiya 2023. Kamar yadda muka saba haduwa a irin wannan lokaci dan tafsirin Al-Qur'ani mai girma, a yau Allah ya sake hada mu, inda muna karatu ne cikin suratul Hajj. Jiya mun kwana kan aya ta 48, yau za mu tashi kan aya ta 49 insha Allah, inda Allah ke cewa qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum.
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم
مغفرة ورزق كريم.
لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب النار
أولئك
أصحاب
الجحيم. أولئك أصحاب الجحيم. نعم. الله يجزيك. قل يا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفدا والأمك كتي يا أيها الناس يا قوم تالي إنما أنا لكم نذير مبين. إنما للي أبنسني كري أنا نيدن لكم أغريكو نذير مبين مي غرغديني كما مي بيانيني. فالذين آمنوا saboda haka waɗanda suka yi imani, wa amilus salihati kuma suka yi aiki nagari, lahum maghfiratun suna da gafara na musamman a wurin Allah, wa rizqun karim sannan kuma suna da arziki na karimci. A wannan aya ko waɗannan ayoyi guda biyu, Allah madaukakin sarki yana umurtan bawansa kuma manzonsa Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, an yi khatiban nasa jami'an, da yi magana da mutanen duniya baki ɗaya, ya sanar da su bi annahu rasulullah, cewa shi ɗin ne manzon Allah haƙƙan na gaskiya, مبشرا للمؤمنين كما شيدن ميين البشر نيغا مؤمني بثواب الله تشيوا إن دي سكا تغبدا بين الله ذاتي داتي دا تشاوان ساكا مقوان الله منذر للكافرين shi annabi mai gargadi da jan kunne ne wa kafirai wal zalimina da azzalimai min iqabihi yana jan kunnan su game da ukuban sa ma'ana game da ukuban Allah madaukakin sarki manzon Allah ya tsayu da wannan ayyuka guda biyu ne bushara ga mu'minai sannan kuma gargadi da jan kunne ga kafirai da azzalimai su mu'mine ana musu bishara ne game da ayyuka na ƙwarai din nan da suke akai idan ba su bari ba har suka mutu akai da ikon Allah za su samu aljanna kafirai da azzalimai kuma ana musu gargadi ne da cewa abinda suke kai na kafirci da kuma zalunci su yi marmaza su tuba su daina in ba haka ba azaban Allah da uquban Allah na nan a madakata yana jiran su Allah ya ci gaba da cewa mubin sannan manzon Allah Allah ya ce ka gaya wa al'umman ka kai mai bayani ne ai kai manzon Allah bayyana al-inzar kai mai bayyana gargadi ne wa huwa at-tahwif shine tsoratarwa da razanarwa ma'al-i'lami bil mukhawwif tare da shelantawa da sanarwa ga abinda ake jiye musu tsoron wa zalika wannan kuwa لأنه أقام البراهين الصادعة دومين الله يا تير مسد دليلي حجوجي قرارا على صدق ما أنذرهم به أبسا غسكير أبندا النبي يكي غرغدا سدشي تنزوان نان آية ينا نونا منا تبتي دكما حقيقا نم منزنشن النبي صلى الله عليه وسلم لي سن نانكما farin ciki ne da jin dadi ga duk wani mu'mini musulmi a doron kasa cewa zuwan manzon Allah bishara ne gare shi sannan kuma gargadi ne da jan kunne ga duk wani kafiri bai makara ba idan ya tuba ya musulunta in ya tuba ya musulunta to zai koma kashin farko na ayan ma'ana yana cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yake musu albishir din ya karbi wa'azin manzon Allah mubinun bayani da manzon Allah yake na gargadi ma'ana ya karba kuma gashi har ya musulunta ya karbi addini to wannan sai ya zama jin dadi ne ga irin wannan mutumin da haka sai Allah ya ci gaba ya ce fallazina amanu yanzu anan za a yi fashin baki ne dalla dalla dangane da abin da ya shafi wannan gargadi da kuma abin da ya shafi wannan bishara din sai Allah ya ce فَالَّذِينَ آمَنُوا سَبِيدَاكَ وَأَنْدَ سُكَيِ إِيمَانِ وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُمَ سُكَيِ أَيْكِ نَغَرِي لَهُمْ مَغْفِرَةٌ سُنَا دَوَتَ غَافَرَ جَاكَ سَيْأَكَ غَيَاكَ مَغْفِرَ غَافَرَ دِنْ أَمَتَيِ النَّكِرَ وَاتُ وَتَ غَافَرَ تَمُ سَمَّنْ دَغَوْرِنْ أَلَّا مَتَوْكَ كِنْسَرِكِي جِنْ كَيْنِ يَاتِيَانِ نَزُنُبَيْ تَمُ سَمَّنْ musamman Allah madaukakin sarki yake bi mu'minai da shi abinda yasa Allah madaukakin sarki yake besu da wannan gafara ta musamman saboda imani da suka yi da Allah madaukakin sarki da kuma ayyuka na gare da suka lazimta dan haka yake cewa suna da gafara ta musamman lima hasala lahum minaz zunubi abubuwan da suka aikata a baya na zunubai domin dama ka'ida ne babu wanda yake ma'asumi ai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annaba da manzanni su ne ma'asumai duk imanin bawa duk imanin mu'mini duk imanin musulmi wani lokaci zai aikata ba daidai ba to Allah madaukakin sarki yayi alƙawari mu'mini in yana nan yana rike da imanin sa yana nan akan ayyuka na ƙware na gari bai daina yin su ba to koda yazo ya aikata aikin zunubi inda shedan ya fi karfin sa Allah madaukakin sarki zai bi bayan wannan mummunan zunubin da gafaran sa sai zama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ne wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha a duk lokacin da kai mummunan aiki kai kokari ka bi bayan sa da kyawawan ayyuka wanda waɗannan kyawawan ayyuka da ka biyo bayan miyagun ayyuka da so din tamfaha za ku goge duk waɗannan ayyukan zunubai da kai da ikon Allah dan haka suna da gafara ta musamman wa rizqun karim suna da arziki mai daraja suna da arziki mai tsada menene wannan arziki hiyal janna ita ce aljanna kamar yadda jiya mun karanta daya daga cikin salafus salih ya bayyana cewa a duk lokacin da kaga Allah ya ce rizqun karim arziki mai daraja arziki mai tsada yace Allah yana nufin aljanna ne wal karim min kulli nau'in sannan kuma abu mai tsada mai daraja a kowace nau'i ma yajma'u fadailuhu wa yahuzu kamalatihi shine abun da yake tattara falaloli da darajoji sannan kuma ya kewaye kamaloli da ake bukata wa hasilu ma'anal aya a takaice abinda wannan aya take nufi shine falladina amanu billahi waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi suka yi imani da manzonsa wastaqarra zalikal iman wannan imani ta samu gindin zama ta samu tabbatuwa a gare su bi qulubihim wannan imani ta ratsa ta shiga cikin zukatansu hatta asbaha imanan sadiqa har aka wayi gari wannan imani ta zama imani ce ta gaskiya wa amilus salihati kuma suka yi aiki nagari irin waɗannan bayin Allah lahum maghfiratun min Allah suna da gafara ta musamman gafara ta mai tsada min Allah daga wurin Allah li zunubihim Allah zai kankare musu zunubansu ne da wannan gafara allati waqa'u fiha irin zunuban da suka fada cikin ta a baya ta dalilin imani da suka yi na gaskiya ta dalilin ayyukan nan na kwarai Allah sai kankare musu duk waɗannan zunuban kama anna lahum rizqan karima kamar yadda a gefe guda kuma suna da wata arziki mai tsada fil jannati a cikin aljannatin ranar kiyama jama'a hadha rizq jami'ul fada'il wannan arziki da Allah madaukakin sarki yace mu'minai suna da ita wannan arzikin to ita wannan arzikin fa ta tattara duk wani abin da ka sani na falala wal kamalat duk wani abin da ka sani kamala ne to wannan arzikin ta tattare su gaba daya bata bar ko kwaya daya ba dan haka da Allah yake cewa warizqun karim da arziki mai tsada to lalle ya tattare komai da komai babu abu kwaya daya da yake amsa arziki wanda baya cikin sunanta Allah madaukakin sarki ya datar da mu a cikin sa dan haka sai Allah ci gaba da cewa wallazina sa'u waɗanda suka yi tattaki suka kai suka komo suka yi gaggawa suka yi sauri fi ayatina wajen yin kutse a cikin ayoyin ma'ana anan Allah madaukakin sarki yana magana game da munafikai game da kafirai waɗanda suke yin kutse suke katsalanda dangane da abin da ya shafi ayoyin ubangiji su ga sun danne ta su ga sun kashe hakkin addini Allah ya ce wallazina waɗannan kuma waɗanda sa'au suka kai suka komo fi ayatina su ga sun dakile ayoyinmu a daina jin tutiyan musulunci a daina jin sunan musulmi suna neman dankwafar da addini yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim waɗannan waɗanda kullum kaiwa da komowansu su ga sun kashe hasken addinin musulunci da bakunansu mu'ajizina suna mu'ajizina ay sabiqina aw musabiqina har tsere tsere suke yi har musabaka suke wannan yana so ya ga ya riga dan uwansa kashe addinin musulunci a wancan wuri wannan yana so ya riga dan uwansa dakile musulmi da musulunci a wancan wuri irin waɗannan mutane Allah ya ce ulaika ashabul jahim sune dai ɗan wutan jahim ay mulazimuna linnar waɗannan idan aka sa su wuta to sun manne ma wuta kenan babu fita almuqidati musahibuna laha wutan nan da aka hura ta wanda makamashin ta mutane ne to za su wayi gari a cikin tafi kulli awqatihim a cikin duk lokutan su babu ran da Allah zai cire su a cikin wuta dan haka duk mutumin da babban burinsa
shine ga addinin musulunci ta kwanta yaga ya karya musulunci ya karya karfin musulunci hankalinsa ya kwanta kenan to irin wannan mutumin in ya shiga wuta babu ranan fita yace fala yukhaffafu anhum min azabiha babu ma ko da dan sassauci da za a yi musu dangane da azaban jahim daga kafa daidai da misali zarratin babu wala yaftur anhum lahzatan daidai da ba su hutu na sakan kuda Allah ba zai ba su hutu ba min alimi iqabihi daga radadin ukuban Allah babu hutu ko kana wa hasulul ma'ana ma'anan ayan wallazina ajhadu wadanda suka zake suka yi kokari matuka anfusahum sun yi kokari su da karan kansu fi muharabatil qur'an su ga sai sun yaki alqur'ani a wayi gari a daina jin sunan alqur'ani a duniya shine kwanciyar hankalinsu akwai irin waɗannan ba kafiri a duniya da yake kaunan qur'ani ba sa son alqur'ani to duk wanda a rayuwarsa iya kwazonsa ga ya yaki alqur'ani ne musabiqin almu'minina fi za'mihim wai a ganin su wai za su tsere da musulmai ne yayin da ko musulmi kullun farin cikin ku karatun qur'ani to su kuma kullun yunkurin su su dakile alqur'ani wai ko ku ko su daka a wayi gari babu qur'anin a hannunku sannan kuma babu wanda ya haddace alqur'anin ma a kansa kullun shine kaiwa da komowar su shine mu'ajizin har musabaka suke da musulmai babban burin su su ga an yaki wannan alqur'ani amma ina abun yin Allah ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu ne muka saukar da alqur'ani din mu muka dauki alƙawarin zamu ba alqur'ani tsaro to Allah ne tsaya yana ba alqur'ani tsaro kai afuwa zaka iya zuwa ka tsallaka ka lalata qur'ani Allah bai sani ba ai ya zama kenan suna ya tsara daka Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin sai ya tsare alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi dan haka ba inda ma za ku kariya ta gaba ko ta baya ta iya shiga daka kafiran duniya babu irin taro da basu yi ba dan su ga bayan alqur'ani amma har yau nan gani nan bari tun manzon Allah yana raye suke wannan aikin har zuwa yanzu da muke magana har zuwa gobe ba za su daina ba amma kaman yadda Allah ya ce ne kul mutu bi ghaizikum haka za su mutu da bakin cikin su alqur'ani sai dai ya kara daukaka me Dr. Mustafa Murad yake fara dangane da Najeriya ya bada labarin cikin littafin sa kaifa tahfazul qur'an yace an samu wani bature ne kafiri ne pastor ne daga Ingila ko America aka turo shi Najeriya ya zo ya tallan Christianity ya zo ya samu babban coci tsakanin Lagos ko Abuja anan yake yada da'awansa yasa a boye suna tire makudan kudade ana turo kudaden daga America daga Ingila daga kasashen kafirai da duniya ana sai alqur'anai a boye ba a sani ba sai a zo shagon mai littafi qur'anai nawa za a samu a shagon guda 600 ne sai a faye duka suna tattarawa ne a coci sai da suka tara iya tarawa a ganin su in an kona to shikenan an gama da alqur'anai a Najeriya an tara yace aka zo da kalanzir Petrus aka watsa kan qur'ana aka zo da ashana faston da kanshi shi zai launchin shi zai bude a yi mishi tafi da ya dau ashanan da ya kyatta ya wurga kan qur'anan sai wannan ashanan sai ya dawo kanshi jikin shi kuma ko fetur babu ko kalanzir babu amma sai ya kama ci auna ta watso ruwa duk ruwan da aka watso sai dai ya kara wutan ci an zo da motan fire brigade ana watso mishi amma yadda ka san kuma fetur ne alqur'anan a jike da fetur amma babu wuta ko kadan da ya same su wannan baturen haka ya kone Dr. Mustafa Murad ba dan Najeriya bane a Masar yake amma a cikin littafin kaifa tahfazul qur'an ya bada labari ka duba har yau babu littafin da yafi alqur'ani arha a duniya babu littafin da yafi alqur'ani araha yanzu da 2500 zaka sayi qur'ani da 2000 zaka sayi alqur'ani duk yadda suke tallan bible a duniya yau duk inda ka shiga alqur'ani sun fi bible yawa yanzu ɗan makaranta a secondary school za a ji ana raba musu bible wai ana so ta yawaito amma ina take yawaituwa yau ka shiga kasuwan shagon littattafan guda nawa ne ba a yawa bookshop bookshop nasu kuma fa suna da yawa a garin amma ina kake ganin mai tallan bible sana'an ka ma zama tallan bible in baka kwana da yunwa ba ma amma sana'an ka da tallan alqur'ani zaka samu lada ko ba zaka kwana da yunwa ba dan akwai masu sayen shi sannan ka duba kasashen saudiya yanzu mutane nawa suke cikin harami suke makka madina yanzu haka suke aikin umara miliyoyin mutane kuma kowa sai an bashi kyautan alqur'anai sai dai ka tafi ka bari mafi sauki a baka dan daya ka dubi yadda ake buga alqur'anan a kasashen saudiya majanan ake raba kyauta ba sai ka sai ba kyauta gwamnatin saudiya ta dau nauyin a buga shi yasa sai ka ji an ce khadimul haramaini duk duniya ba irin su ne ka duba yadda ake buga ta da inganci da lafiya kai da kanka ko in ka dauki alqur'ani ko ba kai kaso sai ga yana burge ka ko ba kuma kai a bar maka wannan ba wallahi na maka ce haka littafin Allah ne to dole ta zanto a haka wannan kenan ga qur'anan duk burin su ayi ta konawa yanzu wannan wanda Dr. Mustafa Murad ne ya fadi kawai cikin littafi muka ji in ba haka ba wannan kafirin zai fara ka a Najeriya ba tare da an yi a kasashen su ba an yi ta launcin an kona kenan amma me hakan yayi hakan ya kara tallata alqur'ani ne kuma abinda ba su sani ba tun rangine tun ranza ne yau dan nan da za a tattara duk alqur'anan duniya kakkaf a kona wallahi ka bari daga yanzu zuwa gari ya waye an sake rubuta wasu mahaddata nawa ne yanzu a Najeriya akwai jahan da babu mahaddata qur'ani sama da 100 ne ko ina akwai mahaddatan qur'ani hatta kasashen kudun nan muna da musulmai masu yawa ko mahaddata alqur'ani ne ka daina ganin su ibo ka daina ganin su kaza ina akwai malamai mahaddata hafizai ka jiga cikin yarabawa ga sunan muna da mahaddata da yawa da aka in junan su a kona alqur'ani ne to na cikin kira zanmu da haddan da muka ya za a yi da ita ya za a yi sai dai ka tattaro mu ka kona muke abinda zai nuna maka tun zamanin annabi aka fara wannan haka aikin a zamanin annabi ne wani gari na kafirai suka zo da sunan yaudara suka zo wurin annabi suka ce mun musulunta muna buƙatan a bamu alaran momi ko da yake ba zamanin annabi ne zamanin sayyidina abubakar ne bayan rasulun annabi sallallahu alaihi wasallam a bamu mahaddata su je su koyar da mu alqur'ani aka ɗebi mahaddata alqur'ani sama da 10 aka ba su je koyar da su a hanya kawai suka tattaro alaran mu'min nan duk suka musu yankan rago ashe ba musulunta bane qur'ani ne tsole musu ido to lokacin ba qur'ani a rubuce to idan aka kashe alaran mu'min to ba qur'ani nan gaba shikenan duk mu da zamu taso ba mu san qur'ani ba to hankalinsu ya kwanta shine wannan abu da ya faru aka je wani yaki aka sake kashe alaran mu'min hankalin sayyidina Umar ya tashi yazo ya samu sayyidina Abubakar yace Abubakar ni ina ba da shawara alqur'ani wannan a tattara shi wuri guda a rubuta Abubakar yace gaskiya ba zai yi ba abinda annabi bai yi ba ai mu ba za mu yi ba yace ba haka bane yace wallahi ina fatan alkhairi ne yin haka yace me yasa yace kana ganin ana ta kashe alaran momi ba ba mu da abun a rubuce me kake gani idan ba mu rubuta ba nan gaba za a nemi alqur'ani fa a rasa sayyidina Abubakar yace gaskiya ni bana ganin dacewan ayi sayyidina Umar bai hakura ba ya je da safe ya je da yamma kashe gari ya koma a haka sai da sayyidina Abubakar ya gamsu yace a rubuta aka rubuta qur'ani gashi muna amfanuwa da shi yau gashi an zo matakin da za a kona duk alqur'anan suna nan a cikin zukatan mahaddata da ka ba yadda za a yi a rasa alqur'ani insha Allah kuma in dai akwai wannan alqur'ani to shine daukakan musulmi duk inda ake haddan alqur'ani akwai alkhairi a cikin garuruka din dan haka zaka kullum ci gaba ake yanzu alhamdulillah ana yin wata a Najeriya ba tare da kaga an yi musabaka a wani local government ko wani sai ko na kasan gaba daya ba ba a yin haka ba a daukan wata daya sai kaji an yi musabaka kaji ko a local government kaza ko a state kaza ko a kasa kaza ko kungiya kaza ta shirya musabaka kullum a cikin yin ta ake yaushe kaji ana musabakan Bible ka taba ga mahaddacin Bible mahaddacin Bible in kaga mahaddacin Bible ko to musulmi ne amma babu mahaddacin Bible a cikin kafirai in ya haddace zai musulunta zai bari Umar Faruk ina yake da ya haddace ya dawo Professor Daud Ujobi da ya haddace ya dawo ina Dr. Zakir Naik shi duk abin da yake amba daga Bible ko Qur'ani aka ne dan haka duk kasan da yaje lecture zaga ya aje Bible ne kawai haka a matsayin reference sai ar ne kazo kace shari haka ya godo maka amma ba ka ba duk abin da zai aka yake yi yana cikin abin da yake ba shi mamaki dan haka duk inda yaje sai ga suna ta musulunta ah to mu in kayan gabas me ya aka yi mu ba mu haddace ba pastor shi ma bai haddace bare shi to kaga akwai matsala kenan me yasa yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne yanzu Bible fa 1/3 ne na Al-Qur'ani littafin Yahuda 1/3 ne na Qur'ani amma ka san dalilin da yasa suka ce Uzairu dan Allah ne taro aka yi Uzairu ya karanto At-Tawrat daga farko har ƙarshe aka suka ce kai ƙarya ne wannan ba mutum ba wannan sai dai in yaron Allah ne kai wannan Allah ne ya haife ka amma kai ka haddace At-Tawrat wai ba iya haddan At-Tawrat wai ya fi wahala daga ranan suka ce wallahi dan Allah yana ba dan Allah suka ce kai ƙarya kake wallahi dan Allah ne an isa haddace Bible an isa haddace At-Tawrat ne ka duba fa sai ga Qur'ani kuma an yazo ya ninka At-Tawrat din sau uku mahaddata kuma ga sunan yi Allah kadai ya san yawan su yanzu a Borno State kadai wallahi da aka cire waɗanda suka haddace Qur'ani na zahiri da na koyi billahi allazi ba za ka yi kirga su ba suna da yawa ka tafi Gombe ka tafi Bauchi ka je Kano ka je Sokoto ka je Zamfara ka je sauran jahohin ga Adamawa kwarai kuwa to ai Adamawan nan zaka je ga Modibbo Fulani yana yawo yana kiwon abin nan muhtasar wannan akafa ya haddace muhtasar akaya haddace sannan ka tafi Ghana kaga irin mahaddatan da ake da su a Ghana ka tafi Niger ka tafi Gabon ka tafi ina duk kasashen sannan ka tafi uwa uba Saudiya gidan Al-Qur'ani haka Allah madaukakin sarki ya yi ta mu har yau bamu ji suna mutabakan Bible ba dan me ba za ta haddace ba kenan dan haka duk kaiwa da komo wanda kafiri za ka yi dan ka ga bayan Qur'ani ba za ka ga bayan ta ba sai dai ka mutu da hawan jini kuma ka shiga wuta gara ka sassauto kanka ka zo ka musulunta da mu da kai mu mori Al-Qur'ani gobe kiyama mu shiga aljanna mu mori da ka sai kai ta wahala ba duniya ba lahira fala saddaqa wala salla dan haka yake cewa duk waɗanda suka yi haka suna cikin wuta Allah madaukakin sarki zai mannar da su da cikin wuta ba ran da za su fito Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فيمسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتَخْبَتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
A waɗannan ayoyin Allah madaukakin sarki yana bada labari ne dangane da hikimansa gamsasshiyar hikima da kuma zabi da yayi wa bayinsa. Sannan kuma lalle Allah madaukakin sarki bai aiko wani manzo kafin annabi Muhammad ba, shine min rasulin, babu wani manzo ko annabi, shine wa ma arsalna min qablika, ba mu aiko kafin kai wa ba kai annabi Muhammad, ba mu aiko ba min qablika kafin kai min rasulin wani manzo wala nabiyin ko wani annabi illa iza tamanna, face sai kaga wannan annabi ko manzon yayi burin me al-shaytanu fi umniyatihi, ma'ana qara'a qira'atahu allati yadhkuru biha an-nas wa ya'muruhum wa yanhahum, ma'ana Allah madaukakin sarki bai aiko wani annabi ko manzo kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba, face sai kaga wannan annabi ko manzo din tamanna yayi burin al-shaytanu fi umniyatihi, ma'ana ya karanta karatunsa wanda da shine zai tunatar da mutane ya umurce su ya hane su, ma'ana zai yi burin al-shaytanu fi umniyatihi ya jefa shedan cikin burinsa, ai fi qira'atihi min turqihi wa makayidihi ma huwa munaqidun li tilkal qira'a ma'a anna Allah qad asama ar-rusul bima yuballighuna anillah, ma'ana babu wani annabi ko manzo face idan yazo sai yayi burin ya karanta karatunsa da abinda zai fadakar da mutane, ma'ana duk wani target da shedan yake da shi na batar da mutane, wannan annabi ko manzon farko sai yayi karatun tanatu ya gano wani target ne shedan yake da shi wajen ya ga ya batar da mutane, wajen ya ga ya halaka mutane. Idan ya gano waɗannan hanyoyi, wannan target din, to daga nan sai san yaya zai fara bi yana warware makircin shedan, tare da cewa fa Allah madaukakin sarki ya kare annabawa da manzanni ba za su fada cikin tarkon shedanu ba, amma annabawa da manzannin sukan yi haka ne domin su samu hanyar da za su kubutar da mabiyansu da al'ummansu, shine walakin hadhal ilqa'u min ash-shaytan ghayru mustaqir wala mustamir wa innama huwa aridun ya'ridu thumma yazul, wannan ilqa'i ash-shaytan abinda shedan yake watsa wa mutane na shubuha na ganin burin sai ga ya batar da mutane din nan, to ba abu ne mai ci gaba ba, ba abu ne mai daurewa ba, tunda annabawan Allah na nan da manzanni suna wa'azi suna da'awa, to suna karya lagon shedan, suna karya lagon iblis, daka ba inda zai je, daka yace illa iza tamanna, duk wani annabi da yazo illa iza tamanna al-shaytanu fi umniyatihi, sai shedan yayi burin ya jefa wani babban target da yake so ya batar da al'umma ga wannan annabi, ma'ana shedan fa idan annabi ko manzo ya zo a cikin target din sa fa yana da shirin yaya zai kai farmaki ya gurbata addinin wannan annabi ko manzo din, ba shi da wannan kunya, da haka ba wai ya fara lalata addinin mutane farkon target din sa da annabin zai fara, da haka kaga babu wani annabi da ya kubuta daga kai farmakin shedan yana kaiwa amma Allah madaukakin sarki yana maida mishi kaidin sa na ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallah iblis ya kawo mishi fari annabi yana cikin sallah iblis ya kawo farmaki ya zo da wuta ne ma ya watso wa annabi ya kona annabi ba kaga ƙarshen mugunta tunda dai annabi ba zai daina da mu bari dai kashe annabi ya watso sai salisu kaga annabi yayi gefe haka sai annabi ya dawo aka yadda salka ya rasulullah mun ga ka kauce ka dawo yace iblis ne ya watso wuta ya kona ni sai na kauce suka ce ya rasulullah iblis da yace ai har na kamo shi dama zan daure shi idan aka idar da sallah daure shi a jikin wannan jirkan masallaci ku ganshi kowa a gari ya zo ya ganshi ya ga matiyaci to da na kama shi sai na tuna ai dan uwana annabin Allah Sulaiman ya roki Allah cewa rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadi Allah ka bani mulkin da wani a baya na ba zai samu ba yace da nan tuna addu'an dan uwana Sulaiman sai na sake yace ba ku ga kayawun shedan ma har ya dan bata min hannu ba ya nuna wa al'umman sa ya win shedan kaga me muhallin shahid iblis ya kawo farmaki wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da halin bakin iblis ne ba kai wa annabi sihiri an yi wa annabi asiri Allah madaukakin sarki shi ya karya asirin amma ba ka ba asiri sosai kuma asirin an yi ne take annabi ya mutu labidu dan a'sam ba yahudi shi ya zo ya hada asirin sun yi amfani da wata yarinya budurwa tana yawan shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shikenan suka yi amfani da ita in kin shiga ki yi kokarin sato mana gashin kan annabi ko na gefen na gemun sa ko ma menene gashi dai da zai fito daga jikin sa idan kika kawo mana ga abin da zamu baki to tana shiga gidan tana yi wa matan annabi aiki annabi ya gama taje kansa a jikin kum din akwai gashi da ya makale sai ta je ta zazzaro sai ta kai aka kulla asirin wa annabi dan ya mutu sai Allah ya rage karfin asirin sai zama asirin kawai ta ci annabi ne sai yadda so da dama in annabi yana gida sai ya tuna wani abin da ya kamata ya a waje in ya zo yana waje in ya tuna sai ya tuna kamata fa ya kaza a cikin gida in ya shigo kuma sai ya manta me ya kawo shi gida sai iyalan su ga yana da jira lafiya ka shigo shi ma manta me ya dawo da shi gida wani lokaci yana waje zai sha'awan ya sadu da ɗaya cikin iyalinsa in ya shigo ya manta amma mantuwan bai shafi manzancinsa ba ba a taba saukar wa annabi wahayi wannan asirin yayi aiki aka ce annabi ya manta wahayin me ba bai affecting ta bangaren abin da ya shafi wahayi ba abubuwa ne na rayuwan shi haka wanda yana waje in ya tuna in ya shigo ya manta to daga nan manzon Allah zai dukufa da addu'a domin Allah ya saukar mishi a falaki na fi qul huwa kullum yana karanta laila nahar wani ruwaya aka ce annabi kwana 40 yana karantawa rana daya yana bacci cikin dare sai ya mafarki ga mala'iku guda biyu sun zo daya ya tsaya ta kansa daya ya tsaya ta ya zauna ta wurin kafansa suke cewa ɗaya yake cewa me ya samu wannan mutumin ne sai yake cewa ai asiri aka yi mishi sai ya ce waye mishi asiri sai aka ce labidu dan a'asam ne sai yake cewa a ina aka kulla asirin sai ce a rijiya kaza 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 shikenan annabi ya farka a bacci ya ce wa nana Aisha kin san cewa asirin da aka yi min Allah ya nuna min inda aka kulla asirin ta ce waye ya ce labidu dan a'asam ne gari na wayewa annabi ya tura sahabbansa zuwa rijiyar aka je aka shiga rijiyar a cikin rijiyar akwai ruwa tsohon rijiya ne an dade ba a aiki da shi aka daga katon dutse a tsakiyar rijiyar sai ga laya ana warware ta sai ga wani lalle da sauransu a take sai da ta canza wa ruwan rijiyar kala ta zama da zirka man jini shi kenan sai annabi ya dace hankalinsa aka zo nana ce ta ce ya rasulullah ai kuma sai ka kashe shi. Annabi ya ce Aisha, Allah ya bani lafiya kuma kar in je kashe shi. To muna neman su musulunta, sai ce a to ya zo ma yana kisa, ya za mu shiga kyale shi da halinsa. To kaga wannan me didde yunkurin kai farmaki ne wa annaban Allah da manzannin Allah, ko kokarin gurbata musu addini ko kuma a kashe su ma su bar duniya tunda ba za su bar kaza kaza ba. Dan haka da ire-iren su ne aka sake yin meeting na akashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Da an yi wannan meeting din akashe annabi, a kore shi a gari, ayi kaza ayi kaza, duka Allah madaukakin sarki shi ya rika kubutar da manzon Allah kan sharrace-sharracen. Wani lokaci mutum zai zo kawai ya zo ne kashe annabi, sai annabi ya ce ba sai ka buya ba ka zo kashe ni. Ce ni kuma, annabi ya ce ba da kai aka yi mutum ba jiya karfe kaza a wuri kaza da kai da wani da wani da wani, ga kudin da aka baka an ka kashe ni ga nan yanda za a baka sai ka jari ka ce. To ya rasula na musulunta. To ya tabbatar da wannan da wahayi yake aiki, sai ga ya shigo addini. Wannan fa kawai ya faru ne, kariyan ya samu ne da Allah ya ce wa annabi, wallahu ya asumuka minan nas, Allah zai kare ka daga kaidin mutane, in ba haka ba waɗanda suke da kaidi akan manzon Allah suna da yawa. To abin da za ka kula, annabi ya baya duniyan ma har yau a sun kyale shi, har yau shaitanu da kafirai ba su kyale annabi ba. Yau sharinyan nan Debora ta zagi annabi, sakwatawa suka nuna mata ƙarya kike, ya mutum fa amma ba za su rabu da ba su kyale shi ba. Mata wadinuhu baqin ila yawmil qiyama, amma baya duniyan ma amma ya tsone musu ido, baya duniya sama da shekara 1400 ke baki ganshi ba, iyayenki ma ba su ganshi ba, kakannin kakanninki ba su ganshi ba, amma wai wannan mutumin ya dame ku sai kun zage shi. Ka dubi kafiran duniyan nan, kowane kasa annabi annabi shine target din su, da suna da hankali kuna sake tallata shi ne fa, dan baya duniya ba a san shi ba, ka zo kana zagin shi. To mu ta wani wuri dadi muke ji, domin duk lokacin da suka zagi annabi sai hakan ya haifar da alkhairi, ranmu yana baci kam, muna jin zafi an taba annabi, amma da yawa yana haifar da alkhairi. Dan sai sun zaga din, sai ka ji kafirai ƴan uwansu sun fito, ha wai wane aka zaga muka, musulmai suna ta zanga-zanga. Sai a ce Muhammad ne fa, wai Muhammad, Muhammad bin Abdullah, take sai ga hawo Google sai fara sauke tarihin annabi, wai waye ne annabi ka, ya fara sauke yana ta bincike, sai wannan mutumin aka zaga, ai wannan abun bi ne, sai ga musulunta. Haka dara ta ci gida a Ingila, haka ta ci a America. Me yasa ka ga yanzu ka kawo Fit TV, idan aka nuna maka sallan juma'a a America ko a India ko a Ingila sai ka rike baki, har sun fi mu cika a juma'a da idi. Dan me kullum musulunta ake? Rannan muna fada, Sheikh Muhammad Hassan ya ce ran da aka musulunta mutum 500 to ranan ba a shigo da yawa ba, ranan ba kasuwa, shigo addinin ake. Ba musulmi ba ne, pastor ne da ya karanta tarihin annabi, ya ce wallahi da a ce ana ba da awardin kyautar Nobel da ake bayarwa ga gwarzon duniya, in mutum ya mutu da ana bayarwa, ya ce shi kam da zai ba da gwarzon duniya ma Muhammadu ne. Ya ce duk duniya ba gwarzo irin shi, aka ce me yasa? Ya ce ai ya karanta tarihin ne. Ya ashe da Laraba da suke gidadawa kafin zuwan annabi, shi jarumta gyara suka zanto fitattu a duniya, to duk duniya ba gwarzo irin wannan mutum. To shi kadai ya gagaru duniya, ai gwarzon ne kuwa. Da haka yake cewa fayansakullahu ayatihi fayansakullahu ma yulki shaytan, wannan abinda shaytan zai watso wa annabawa ya watso ya kokarin lalata addini, fayansakullahu ay fayuziluhu Allah wa yudhibuhu wa yubtiluhu, sai Allah ya gusar ya tafiyar ya wargaza duk makircin nan da shaytan ya watso da shubuhohinsa, wa yubayyinu annahu laysa min ayatihi, sai Allah ya bayyana wannan ba ayan shedan bane ƙarya ya turo ya sa ƙarya ne dan ku dauka ayan Allah ne makirci ne nasa Allah sai ya tona masa asiri wallahu alimun hakim Allah masani ne mai cikakken hikima yake cewa sai ayan gaba yake cewa menene liyaj'ala ma yulki shaytan Allah yakan yi haka ne liyaj'ala domin ya sanya ma yulqi shaytan abinda shaytan yake watsowa fitnatan ta zanto jarabawa ce bi qa'ifataini minan nas ga bangare biyu cikin mutane la yubali llahu bihim Allah baya ma damuwa da su wa humul ladina fi qulubihim marad sune waɗanda cikin zukatansu akwai cuta munafikai kenan sune in shaytan ya watso fitinan sai su dauka wannan fitinan ba gaskiya ce wal qasiyati qulubuhum da kuma masu kekasashen zukata waɗanda zuciyansu ya bushe zuciyansu ya kekace ba akan daidai suke ba sun zama munafikai sun zama azzalimai sun zama kafirai ai alghaliza zuciyan yayi kaushi allati la yu'tharu fiha zajrun wala tazkir wanda duk wani wa'azi duk wani gargade da kai baya musu aiki wala tafhamu anillahi wa ar-rasulihi likaswatiha zuciyan yayi bushe wanda din yadda za ga ya musu Allah manzon Allah ba sa ganewa fa idza sami'u ma alqahu shaytan idan suka ji abinda shaytan ya turo na wahayi idan suka ji ƙaryan shaytan ja'aluhu hujjatan lahum dai su dauki ƙaryan shaytan shine hujja wannan shubuhan da shaytan ya watsu sai su ai shine addini sai su daura shi wannan ƙaryan ya zama hujja wajadalu bihi su ruka musu da wannan ƙaryan wa shaqullaha wa rasulahu su saba wa Allah su saba ma manzon Allah a wayi gari ga umarnin Allah baka bi ga umarnin manzon Allah baka bi amma umarnin shaytan kuma shi kake bi har ka dauke ta ita ce ma asalin gaskiya ka dauki kuma sakon Allah ba shine gaskiya ba kaga shaytan ya kai mutun ya baro shi kenan wa innaz zalimina kuma lalle azzalimai lafi shiqaqin ba'idin lalle tabbas suna cikin kunci suna cikin matsi mai nisa mushaqatun lillah wa mu'anidatun lilhaq to sun saba wa Allah sun yi taurin kai ga bin gaskiya sun saba bin gaskiya ba'idun min as-sawabi sun yi nesa daga inda daidai yake fa ma yulqihi ash-shaytan yakunu fitnatun li ha'ula'i at-ta'ifatayn duk abinda shaytan zai watso na shubha zai zama fitina ne ga waɗannan tawagan mutane guda biyu na farko waɗanda zuciyansu ya bushe na biyu kuma waɗanda suka zanto abin nan sun saba wa kiran Allah sun saba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waliya'lama alladhina utul ilma kuma domin waɗanda aka baiwa ilimi su sani annahu alhaqu lalle abinda Allah ya saukar din fa shine gaskiya ba abinda shaytan ya saukar ne gaskiya ba ka san shaytan shi ma da wahayinsa wa inna shayatin la yuhuna ila awliya'ihim liyujadilukum shaytan shaydanun suna wahayi zuwa ga masoyansu dan su koya musu yadda za su yi musu darkaci da jayayya mutum akan ƙarya yake amma kaga ya dage akan ƙaryan wannan ƙaryan wai shine gaskiya min rabbika daga ubangijinka fa yu'minu bihi sai su yi imani da wannan abu da Allah ya saukar sai imanin su ya karu fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu su rawrawa su kaskanta su sallama ma Allah madaukakin sarki wa inna allaha kuma lalle Allah la hadil ladina amanu me shiryar da waɗanda suka yi imani ne ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaiciya sai Allah ce wala yazalul ladina
wala yazalul ladina kafaru fi miryatin liqa'i في مرية من لقائه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أكيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin cewa wala yazalu kuma fa ba zai gushe ba allazina kafaru waɗanda suka kafirta. Allah yana magana ne dangane da hali da ɗabi'u na kafirai cewa waɗannan kafirai da kake gani la yazalu ba za su taba gushewa ba fi miryatin minhu ay fi shakkin suna cikin shakku minhu daga shi annabi Muhammadu duk abin da ya zo musu da shi. Ma'ana kaga kafiran nan har duniya ta nade ba za su daina shakku akan abin da annabi ya zo da shi ba. Me yasa kafiran nan duk suka ki musulunta suna da shakku wai abin nan da annabi Muhammadu ya zo da shi ba su yarda daga Allah ba ne, amma sun yarda za su musulunta. Ba ka ga da yawan su suna yarda kuma suna musulunta wanda bai shiga musulunta ba har yanzu akwai kokonton ne tattare da shi. To Allah ya ce ba su ba gushewa ba a wannan kokonton suke hatta ta'tiyahumus sa'a har tashin kiyama ta zo musu baktatan ay fujatan ba za ta ce daga kiyama. Kenan ina gaskiyan take su bi gaskiyan sun ki kullun a kokonto suke wai suna jira sai ran da suka samu tabbacin abinda Muhammad ya zo da shi gaskiya ne yaqini ba kokonto wai a ranan ne za su musulunta. To in wannan jiran suke yi to fujatan za su danta kiyama. To kuma kalla a yau shi zaka musulunta a lokacin dan ka ai gaskiya ta bayyana. Ai in ana maganan sabon addini da tsohon addini ma to Christianity shine tsohon addini kuma ka'idan Allah ai duk addinin da yazo a baya yana shata na baya. Ai yanzu addinin annabi Salihu shi ya shafe addinin annabi Hudu dan yazo bayan shi. To annabi Musa da yazo ai ya shafe addinin annabi Musa ne. To da annabi Muhammadu yazo fa ya shafe na annabi Isa kenan. Ai to me yasa ba su musulunta ba ga hujja karara a fili kuma a Bible din ma an fadi haka, me yasa ba su yi imani ba wannan shakku da son duniya? Amma manyan sun san gaskiya ba za su fada mabiyan ba dan neman abun duniya. Amma in ba ka ba gaskiya a fili yake yake cewa kafirai ba za su gushe ba suna cikin wannan shakku ba tatan sai su ji ga kiyama ta tsayu aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim ko kuma a ce ga azaban wata rana ta zo musu wanda wannan azaba azaba ne na wata rana wanda yake aqim azaba ne wanda zai danne mutum. Ka san aqim yana daukan bakarare mara haihuwa. To ma'ana azaba ne wanda zai zo ya gama da kai da zuriyanka kaf in dukkan ku ba ku musulunta ba. Ai la khaira fihi azaban nan in ya tashi zuwa babu alkhairi a cikin sa. Annahum kan annahum yawmal qiyam wa huwa yawmal qiyama shine ranan kiyama. To in kiyama yazo baka musulunta ba kana kan kafirci ina zaka tarar da alkhairi? Ai babu alkhairi kenan. Fa iza ja'atuhumus sa'a idan kiyama ta zo musu aw atahum zalikal yaw ko kuma wannan rana na kiyama ta zo ko kuma ranan saukan azaban ta zo aliman ladina kafaru annahum kanu kadibi a ranan ne kafirai za su gane ashe mu makaryata ne ba mu ji gaskiya ba. Wanajimu a ranan za su fara nadama amma me haitsu la yanfa'uhumun nadab a lokacin da nadaman kuma ba za ta amfane su ba. Wa ublisu za a jirkita musu al'amari wa ayisu min kulli khairin za su yanke tsammani daga duk wani alkhairi kwarai ko kuma babu alkhairin ma yanke tsammani ne na gaskiya dan ran kiyama kuma babu karban uzuri. Wa waddu law amanu bir rasul a lokacin za su fara kaunan kai ina ma da mun yi imani da Muhammadu da muke ta zagi a duniya ina ma da mun musulunta ina da mun bi shi yanzu Allah sarki ga makotin mu wane ga dan anguwan mu wane ga dan makarantar mu wane ga dan wurin aikin mu wane ga wanda sana'ar mu daya
shi ya bi manzo yanzu ga sunan suna tafiya aljanna mu wuta za mu je ashe da mun amsa kiran nasu wattakhadhu ma'ahu sabilan aranan ne za su riki hanyar manzon Allah wai shine hanya amma wa zai bari su bi shi aranan kuma ana rowan bin annabi ba za a karba ba a yanzu ne ake kwadaitar da su su musulunta amma aranan takaddan ta cika ba karban sabo wa fi hadha to cikin wannan ayan tahzirun akwai razanarwa min iqamatihim ala miryatihim sai wanda suke akan wannan shakkun fa ana jan kunnan su ne su bar wannan shakkun su zo su musulunta kawai wa firyatihim su rabu da wannan karairayin su zo su musulunta su bi annabi sallallahu alaihi wa sallama shine addinin da ya dace da kowa a duniya ba addinin da zai hada kan al'umman duniya sai musulunci amma duk addinin da za a bi in ba musulunci wallahi ba hadin kai a ciki dan kowane addini lazumin shi sai ka ci mutuncin wani yanzu a lazumin kristoci sai ka rika zagin annabi Muhammadu sannan ka zama kristan kwarai a wurin yahudu sai kana zagin annabi Muhammadu da annabi Isa sannan ka zama yahudan kwarai a wurin musulmi fa kana zagin annabi Isa jininka ya halatta kana zagin annabi Musa jininka ya halatta duk wani annabi da ka zaga kai musulmi jininka ya halatta shi yasa a duniya ana samun duk wani nau'in kafirai suna katun na annabi Muhammadu suna zagin annabi Muhammadu amma a fito mana da musulmi kwaya ɗaya da ya taba zagin annabi Isa a duniya ba a taba yi ba a fito da musulmi kwaya ɗaya da ya taba zagin annabi Musa a duniya kuma da yau din nan za a ce ga musulmi ya zagi annabi Isa ko kafin har ne tashi a bacci zai ji har mun je mun kashe wannan musulmi da za a ce ga wani musulmi ya zagi annabi Musa kafin Kirista ya tashi daga bacci zai ji mun je mun kashe wannan haka addinin musulunci yake la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu duk manzanni a wurin mu ɗaya ne ɗaya bai fi ɗaya ba dan haka ba ma fifita wani akan wani tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ne fifita wasu akan wasu amma mu duk ɗaya ne a wurin mu Allah ya ce mu ba su matsayi ɗaya dan haka duk wanda ya zagi Isa jinin shi ya halatta sai mun zubar wanda ya zagi annabi Musa jinin shi ya halatta sai mun zubar suna fadin haka cewa wanda ya zagi annabi Muhammadu haka ne ba a fada to wani addini ne yake da adalci musulunci ne shine wani ba musulmi ba ya hadu da wani malami yace addinin ku ba adalci yace kaman yaya yace ha to ku a addinin ku musulmai wai an ce za ku iya auren matan mu inji kristan din kuma za ku iya matan auren yahudawa amma a addinin ku an ce kar ku ba mu ƴaƴan ku mu aura ai wannan ba adalci sai yace wannan shine hakikanin adalci yace kaman yaya yace mu ba ma zagin annabi Isa ba ma zagin annabi Musa ba ma zagin annabi Muhammadu to idan muka aure Kirista ba Yahudiya musulma za a zauna lafiya dan ba ran da za ta jimijin ya zagi annabi Isa balle a kwashi dan bai ta ce ya zagi nasu baya zagi ba zai zaga ba in ya auri ba Yahudiya ba ran da za ta ji ya zagi annabi Musa balle a tashi hankali annabi Muhammadu ma ba baya zagi annabi Muhammadu dan nashi ne amma kai kuma idan ka auri musulma lazimin addinin ka kai ka dauka sai ka zagi annabi Muhammadu haka ne ko ba haka ba sai ya ce haka ne yace ka zagi annabi Muhammadu akwai zaman lafiya sai ya ce babu yace mu da kowa azzalimai sai ya ce ko baka faɗa ba shirin ku amsa ne ya nuna ku ne azzalimai kuma shine gaskiyan bayani da haka yake cewa al-mulku yawma idzin lillah ranan da azaban za ta tabbatu ran kiyama a ranan mulki zai tabbata kadai na Allah ne limanil mulkul yau Allah zai ce nawa yi mulki a yau wake da magana ba mai magana ai na Allah ne yahkumu bainahum a ranan Allah zai hukunci tsakanin su ma'ana duk wanda yake ganin akan daidai yake a ranan kiyama ga mu ga Allah a ranan za a yi hukunci na adalci ba zalunci fallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki nagari fi jannatin na'imi suna cikin aljanna mani'imciya ma'ana suka yi imani da Allah sun yarda da Allah suka yi aiki nagari da Allah ɗaura su yi su suke cikin aljanna na ƙwarai mu musulmi Allah ne ya halicce mu ku kafirai Allah ne ya halicce ku, ma'ana dukkan mu halittan Allah ne. Allah zai ware wani ya zalunci wani ne? A matsayin mu da halittan Allah ne, matsayi ɗaya Allah zai dibe mu. To sai zai fara gwada ina waɗanda suka yi imani da shi, sai ziyar da su daɗi, ina waɗanda suka ƙi, ba sa son aljanna kenan, sai a kai su inda suke so wuta kenan. Shine ka'idan yake cewa wallazina kafaru, waɗanda kuma suka kafirta, wa kazzabu bi ayatina, kuma suka ƙaryata ayoyinmu wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya, fa ula'ika lahum azabun muhin, waɗannan suna da azaba na wulaƙanci a ranar kiyama. Allah ya tsare mu akan wannan azaba na wulaƙanci. Kafirai muna musu addu'a, Allah ya sa su musulunta. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu ladansa, kuskure da kuma tuntulan harshe Allah ya fi mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.